Assalamu alaikum. A yau zamu juya bayani domin mu kawo muku ƙarin bayani na halin da ake ciki game da batun marigayi Jamilu Abdullahi, matashin nan da wasu ƴan hukumar Civil Defense suka lakkaɗa ma duka a ofishinsu na Sokoto ta Kudu har ya zamo ajalinsa a asibiti. Abin da ya kawo har suka yi mashi marigayin duka a wancan lokaci kuwa shine ƙarar da wata makwabciyar su Jamilun mai suna Amina ta kai musu kan wai ya zazzage ta. Marigayi Jamilu na unguwar Dambuwa a Sokoto ya yi wannan cacar baki da ita Amina a ranar 25 ga watan Mayu na wannan shekara. Irin dukar da aka yi masa a ofishin na Sokoto ta Kudu ta yi tsananin da su kansu ƴan Civil Defense ɗin suka ɗauke shi, suka kai asibiti, suka ajiye, suka yi tafiyarsu. Marigayi Jamilu Abdullahi ya rasu a ranar Juma'a 5 ga watan Yuni na wannan shekara a asibitin koyarwa na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto. Idan kun tuna, har zuwa lokacin da muka gabatar da shirye-shirye kan abin da ya same shi a cikin watan Yuli na wannan shekara, ba a binne marigayin ba, an bar gawarsa a wannan asibiti. To haka gawarsa ta yi ta zama a asibitin har zuwa cikin wannan watan. Ba a binne shi ba sai a ranar Juma'a 13 ga watan nan na Nuwamba, wato sama da wata 5 a bayan mutuwarsa. Murtala Faruk Saninna ya sake tattaunawa da Zulkiflu Umar, sarkin marigayi Jamilu, domin an ce su ne suka ki karɓar gawar tasa daga asibiti kan dalilin su na haka da kuma inda aka kwana a kan wannan batun.
Dama abin da ya hana mu ɗaukar gawan saboda muna gudun sai mun ji an binne ta, daga baya a ce za a tono saboda a yi wani bincike, kuma wanda a shari'ance gaskiya ba za mu yadda da hakan ba, kuma ta wannan kuma suna iya bi ta haka nan saboda su ga sun yi winin ɗin wannan case ɗin. Yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka ce to duk binciken da za a yi za mu iya hankuri in an kammalar da bincike sannan mu ansa ga wannan mu zo mu yi mata jana'iza. Muna tunanin kada mu karɓe ta mu binne ta da kuma irin ƙareran da suke yi na cewa a babu goshi suka yi ba, shi ya kama buga kan shi ga gina har ya raunatar da kan shi, irin waɗannan abubuwan sun ka faru gare shi, wanda ni ban yadda da hakan ba saboda ni gabana sun ka buge shi, kuma ita wadda ta kai ƙara shi gabanta suka buge shi, sannan shi karan kan shi DO ɗin ya maimaita mana cewa eh lallai shi ya buge shi da shi da mutum biyu. So daga baya kuma da sun ka je asibiti sai suke bada cewa ai ga sun je gidan giya sun ka ɗauko shi yana faɗa da wata karuwa, alhali kuma ba gaskiya bane. To akan waɗannan ƙareran da suke yi yasa ba mu karɓi gawan ba sai likitoci sun gudanar da bincike su tabbatar da cewar eh wannan bugun shi aka yi har ya mutu, ba wani abu ya same shi daga can wani abun nan ba, sanadiyar bugun da aka yi mai sanadiyar shi.
Ka yi ma masu sauraro bayani shin me ake ciki akan wannan shari'a ya zuwa yanzu.
Alhamdulillahi har yanzu muna kan muna kotu, muna magistrate, saboda suna remain tun lokacin da anka tura su remain wata ɗaya, an dawo da su kuma yanzu dai watan mu 5 muna zuwa kotu. To har yanzu ba a kai ƙarshen bincike ba saboda ƴan sanda suna kan bincike akan wannan al'amari. To amma yau da mun ka shiga kotu, ƴan sanda sun yi ma alƙali bayanin cewa sun kammalar da bincike, sun tura Ministry of Justice saboda su samu shawarwari akan shari'ar. Gaskiya alhamdulillahi duk wani goyon baya da muke nema mun samu, da kuma nasarori akan wannan shari'a in Allah ya so muna ganin yadda hukumomi sun kai muna tsaye saboda wannan shari'a a tabbatar da an yi adalci, kuma gaskiya muna ganin yiwuwar yin adalci akan wannan al'amari.
In na fahimce ka, kun gamsu da yadda shari'ar take tafiya kenan?
So alhamdulillahi gaskiya ba zan ce ba mu gamsu ba saboda har yanzu ba a ainihin zauna shari'ar ba, amma dai an tura su akan suna remain saboda ƴan sanda suna bincike, amma har yanzu ba a fara shari'ar ba, amma bisa ga irin kulawa da kuma nuna jin zafi da hukumomi suke da kuma taimakon da suke bamu na zuwa biyar kotu da kuma ganin cewa lalle case din nan an gabatar da shi yadda ya kamata, to gaskiya muna jin dadi game da wannan al'amari sosai. Ya abin nan
ko ma'aikatar shari'a ta taba tuntubar ku ko kuma tuntubar ka kai game da wannan shari'ar da ke gudana?
Lalle ma'aikatar shari'a bata taba tuntuban mu akan wannan ba sai yau. Yau ina gida akwai naga darakta ce a nan ma'aikatar shari'a, ta kira ni tana tambaya ta akan ya yanayin statement din da ta gana basuwa ma yan sanda. Na faɗi cewa Aliyu Zaki ya buge shi da kuma wasu mutum biyu. To waɗannan mutum biyu ban yi mentioning din sunan su ba. To su wane, ko zan iya gane su? Saboda ta ga na rubuta cewar ban gane su. Na yi mata bayanin cewa lallai shi Aliyu Zaki shi tabbas gaba na ya buge shi da wasu mutum biyu, amma ban gane ko su wane ne. Tace min to ko idan an kai identification parade zai iya gane su, in an ka dauko min su civil defense din da dama na wurin ma'aikatan wurin su biyu din waɗanda sun ka buge shi, ni nuna mata cewa to gaskiya guda shi ina iya gane shi, amma ɗayan gaskiya ba zan gane shi ba, saboda lokacin da sun ka fara bugun shi, shi ɗayan shi wanda ya mare shi gaba na shi na gane shi, to wanda ya biyo ta bayan wannan ya zo ya sake dukan shi kafin aka dauko musu abun bugu, shi Aliyu din ya sun ka rufa mai suna bugun shi. To shi gaskiya gudan ba zan gane shi ba, amma shi Aliyu ai yayi bayanin cewa shi kadai ya buge shi da shi da mutum biyu. To su wane ne mutum biyu din? To shi karan kanshi bai bayyana su ba, amma ɗayan na san suna tare da shi don suna gidan yari tare da ɗayan. Tace min to in har zan gane su, tana son ta maida case din wurin yan sanda saboda a tabbatar da an gano waɗannan mutum biyu din, saboda waɗannan wayanda an ka kawo akwai cell guard, akwai CRO wayanda basu ji ba basu gani ba, amma kuma duk an game su ayi musu charges guda. To suna son su bambanta da wanda yayi duka da wanda bai yi duka ba, kowane su san irin hukuncin da ya dace da shi, su ba da shawarwari akan abin da za a yi musu. Muna kira ga hukumomi waɗanda suka ba mu goyon baya da kuma waɗanda suka taimaka muna kamar irin ku da kuma lauyoyi da kuma wasu kungiyoyi waɗanda sun ka nuna jin zahinsu game da wannan al'amari. Muna kira ga da su taimaka muna su sa mana ido game da wannan al'amari, saboda mu ga mun an san ma sauran al'umma incin kansu. Idan har suka fuskanci hukunci, to zai zama darasi ga duk wani ma'aikaci, ba civil defense ba, ko dan sanda ko soja ko wani, zai zan darasi akan kowa, saboda kowa ya san yanda zai gudanar da aikin shi, kuma ya san inda aikin shi aje shi ya tsaya nan. To shi nake kira ga hukumomi, sannan kuma ina kira ga mai girma gwamnatin jihar Sokoto da shi sa muna ido akan wannan case din, na ganin har sai case din ya kai ƙarshe, kuma mai gaskiya a bashi gaskiyar shi, kuma mara gaskiya kuma ya huskanci hukuncin da ya kamata.
To kamar dai yadda aka ji, ana tsare da waɗannan jami'an hukumar civil defense din a kurkuku, inda ma'aikatar shari'a ta jihar Sokoto take kokarin yin shari'a su. Cikin waɗanda ake tsare da su din har da CDO na wannan ofishin ta Sokoto ta Kudu, wato Abu Zaki Tambuwal, wanda Zulkifulu ya zargin cewar a gabansa ma shi Tambuwal din ya fara dukan marigayi Jamilu. Idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa, za mu waiwayi matsayin batun da muka yi na tsohon alkali Aminu Kagara da Fulanin da ya kwashe masa dabbobi ya saida, da kuma zargin cewa akwai wani jami'in wannan sabuwar gwamnatin ta yanzu a jihar Neja da ke kokarin yin kafar ungulu ga shirin biyan waɗannan mutane dukiyoyinsu daga aljihun gwamnati, kuma ya sake maida shi koraren alkali Aminu Kagara a cikin gwamnatin ta yanzu. A madadin Murtala Faruk Saninna, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya.